daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya sauraron mu ta VOA Africa can jamhuriyar Niger akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin su ma na FM duk a Niger inda suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma in aka je kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio a sha ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Talata 25 ga watan Satumbar shekarar 2018, za mu yi magana ne akan tsarin karatun allo da kuma bambancin sa da almajiranci. Sannan za mu zunguro batun karatun ƴaƴa mata, inda jihar Kaduna ta mayar da ilimin ƴan mata kyauta.
Wannan magana ba jita-jita bace, tabbas haka abin yake. Mun kira ƴan uwanku ƴan jaridu mun yi musu wannan bayani na wannan babban al'amari da ya faru a bangaren ilimi na jihar Kaduna. Yanzu haka muna da mata a makarantunmu na secondary school 191,445, a cikin waɗannan alƙaluma da na kira 88,263 a cikinsu suna mataki ne na wannan babban secondary school wanda yake sun samu wannan garaba sadin.
Tattauna ne da wani malami kuma limami wanda ya ilimin sa hada da wannan tsarin na karatun allo sannan kuma yayi na zamani.
Haka yake, inda kuma bayan mun tattauna da shi din za kuma mu ji maganar nan ta karatun ƴaƴa mata wanda aka ji so mun taba cikin tattaunawar da aka faru da commissioner, sai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook.
Bari mu fara da wasu amsoshin ku na tambayar da muka muku cewa a ganin ku ana samun ci gaba ana samun ci gaba ta bangaren ci gaban karatun ƴaƴa mata a kasashen mu musamman Najeriya da Niger.
To sakon farko za mu fara shi kan bayan mun danji wannan. To sakon farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan Gombe. Yace maganar gaskiya har yanzu ana nan a inda ake tamkar tafki dangane da karatun ƴaƴa mata a kasashen mu na Nigeria da Niger. Babu wani ci gaba sai dai Allah ya kyauta kawai.
Sai Balumi Bukar Kindawo Niger, Allah sa na faɗi sunan daidai. Yace tabri yau da gobe wallahi har yanzu da sauran aiki a nan kasa ta Niger musamman a yankunan karkara, Allah dai ya sa mu dace kawai ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma Abdulsalam Mai Walda Dambam yace salam yau da gobe. Hakika karatun mata a kasa ta Najeriya tamkar ruwa ne da ba shi da hanyar gudu.
Sai Maryam Birnin Sokoto da Amiru Alame Zone a Marawa, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, suka ce yau da gobe gaskiya ana iya cewa ilimin ƴaƴa mata na cikin wani hali wanda sai da taimakon iyaye da kuma malamai za a samu ci gaban ilimin.
To sai kuma Sulaiman Salisu Dederi yace a gaskiya ana samun ci gaba, domin idan ka dubi tarihi ko ka kalli baya zaka ga cewa yara mata ko primary ba sa gamawa, amma yanzu zaka ga mata a kwalejin kimiyya da na ilimi da dai makamantansu ana damawa da su har ma a jami'o'i.
Sai wani malam bare zuwa, Allah sa na faɗi sunan shi daidai, yace a zahirin gaskiya mu a kasar mu Niger ilimin ƴaƴa mata san baya samun ci gaba, hasali ma kuma baya ake samu sakamakon rashin biyan albashin malamai da gwamnatin kasar mu Niger ke yi.
To sai kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace to ni dai a gani na an samu ci gaba a harkar ilimin ƴaƴa mata a Najeriya da Niger, amma fa ci gaban mai hakari jiya ne aka samu idan aka yi la'akari da irin yadda wasu iyaye ke wofintar da karatun ƴaƴan nasu.
Sai Umar Lawal Danfulani ya ce hakika ƴaƴa mata ilimin ƴaƴa mata yana samun nakasu a kasashen Najeriya da Niger, don haka mahukunta sai kun tashi tsaye domin inganta ilimi, domin shine gishirin zaman duniya har ma da lahira.
Warai sai kuma Abubakar D. Umar ƴan kanki alsa haka sunan yake, yace a gaskiya har yanzu akwai sauran gibi a tsakanin ƴaƴa maza da ƴaƴa mata, saboda har yanzu a ƙauye ko da sakandare ba za a bari su yi ba, saboda ni a ƙauye nake ganau ne kuma ba jiyau ba.
Sai Abubakar Sabi Usaba yace magana ta gaskiya, idan muka yi duba zuwa shekaru 20 baya, tabbas ana samun gagarumin ci gaba a fannin ilimin ƴaƴa mata, domin a yanzu duk shekara matan ke zuwa makarantun boko ƙare a domin a yanzu duk shekara matan da ke zuwa makarantun boko ƙarar yawa suke, a maimakon da mace da ta gama firamare za a yi mata aure, amma hakan bai rasa nasaba da zuwan zamani.
To sai kuma Arabiyu Muhammad yace hakika an sami ci gaba sosai ta bangaren ilimin ƴaƴa mata musamman cikin birane, amma ko a wasu sassa na karkara ana samun wayewar kawunan mutane wai ko da a ƙauyen kenan, inda yanzu suke barin ƴaƴansu na ƙara karatu kafin su yi aure.
Sai Umar Mama da Kiringim, Allah sa na faɗi sunan shi daidai, yace gaskiya yanzu ana samun ci gaba sosai, har matan sun fi maza ma kokari, mazan kokarin su na kallon kwallon kafa ne kawai
ta maulaki. To sai kuma Jibrin Umar na Basa yace tabbas an samu ci gaba ta bangaren karatun ɗiya mata, kuma kama daga birane har ma zuwa karkara.
To sai mu leka shafin mu na Twitter. Hafizu Balarabe yace tabbas ana samun ci gaba wajen karatun ƴaƴa mata, domin kuwa in mun duba inda muka baro a baya, yadda ake yawan yi wa yara mata auren wuri, yanzu abin yana samun raguwa. Iyayen suna mai da hankali wajen ganin mata sai sun samu ingantaccen ilimin zamani.
To sai kuma Muhammad Umar Pantami @Umar_Pantami kenan yace gaskiya ƴaƴa mata suna kokari a wannan lokaci, saboda kashi 60 na dalibai ƴaƴa mata ne.
Sai Bashir Wura Ardo yace gaskiya duk wanda yace ba a sami ci gaba ba bai adalci ba, tabarkalla, ba za ka tabbatar mata sun fi maza yawa a makaranta ba, sai in an tashi za ka ga maza tsakanin mata kamar wake cikin shinkafa.
To sai daga ƙarshe @Yusuf Ahmadu 4 yace gaskiya muna ganin ci gaba ba kamar shekarun baya ba. Mun gode, a ci gaba da aiko mana da sakonni. To kin ji fa Maryam da suke ta magana, ba
lebi
wasu suna cewa yawa, to ra'ayi riga dama ai. To sai kuma mu je zuwa ga labarin da ya iske mu na cewa ƴaƴa mata yanzu fa a jihar Kaduna sun samu matakin ilimi na kyauta. Za mu ji mana markunan makarantar sakandare ne, karama ce ko babba ko duka ne. Binta Ibrahim wakilin mu a can Kaduna ta tattauna mana da kwamishinan ilimi ga kuma yadda suka yi.
Hankali ɗaya, a makon da ya wuce ne aka fara samun kusan a ce jita-jita akan cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauki ɗawainiyar biyan kuɗin makarantar ƴaƴa mata daga aji ɗaya zuwa aji uku na babban sakandaren jihar. Ina gaskiyar lamarin?
Wannan magana ba jita-jita ba ce, tabbas haka abin yake. Mun kira ƴan uwanku ƴan jaridu mun yi musu wannan bayani na wannan babban al'amari da ya faru a ɓangaren ilimi na jihar Kaduna. Gwamnatin Malam Mai Girma Malam Nasir Ahmed Erfa'i, a dabarun da take fito da shi na ganin cewa duka ɗaliban da ya kamata a ce sun samu ilimi sun samu, musamman ma mata, ga cewa ya zama wajibi a cire musu wannan kuɗin makaranta da suke biya. Yanzu haka muna da mata a makarantunmu na secondary school 191,445. A cikin waɗannan namba da alƙalima da na kira 88,263 a cikinsu suna mataki ne na wannan babban secondary school wanda yake sun samu wannan garabasa ɗin. To mun tsaya mun duba alƙaliman a nan ma'aikatanmu, muka ga cewa a kowane zangon karatu gwamnati ta cire ma iyayen yara alhakin biyan ₦143,583,750. Shi idan aka duba haka a cikin shekara ya kama wannan mataki ya zama na cewa gwamnati ta ba iyayen yara kaman kyautan miliyan 430 da 791 da naira 250. To kin ga wannan abun murna ne, abun marhaban ne, ya rage iyayen yara sai su dauki daman da aka ba su na ganin cewa dukkan diyansu mace ta samu daman zuwa makaranta kuma kyalita ta kammala. Idan aka lura za a ga cewa daman makaranta ana ba su uniform a kyauta, muna ba da littafai a kyauta, da kin ga yanzu ga littafi, ga rigan sawa, sannan kuma ga shi wannan kudin makaranta ma an dauke shi. Wannan ba karamin al'amari bane. Muna roƙo kuma muna kira ga dukkan iyaye da masu luwa da tsaki ganin cewa an sanar da jama'a saboda su dauki matakin cewa dukkan wanda yake kin kawo diyansa a matsalin cewa ba shi da kudin da zai bada na makaranta, to yanzu a jihar Kaduna an cire wannan daga gare su.
Ranka ne, wasu na iya cewa dabara ce ta neman kura ganin cewa an kusa shiga kakan zabe, kuma me yasa gwamnatin da bata fara tun da farko ba sai yanzu da ta yi shekara uku zuwa ana dafa na hudu wannan kujera ta gwamnati?
To wannan ba haka yake ba. Ɗaya daga cikin abubuwan da mai girma gwamna ya yi lokacin da ya zo mulki a 2015 shi ne tabbatar da cewa duka waɗannan makarantu namu an gyara su. Sai aka bi bayan da cewa yanzu dukkan ilimi ya zama cewa ya fara komawa ta hannun na'ura mai kwakwalwa. Gwamnati da ta so waɗannan na'urori masu kwakwalwa wurin 2015 fara raba su da za su yi a 2016, sai aka ce kowace ɗaya mace ita ya kamata a fara ba kafin a ba maza. To kin ga a 2016 ba wani zaɓe da ake yi, amma kuma gwamnati ta yi wannan. Na biyu, yanzu haka da mu da gwamnatin da World Bank wato bankin duniya kenan, akwai wani tallafi da ake ba ɗaya mace na kuɗin scholarship. Yanzu akwai mata 20,000 a primary school wanda ake biyan su 45,500 daga lokacin da muka fara zuwa yanzu an kashe wurin miliyan 900 a nan wurin. Kin ga lokacin da aka fara wannan ba zabe. Sannan kuma akwai su kansu ɗaya mata wato waɗanda suke koyarwa a makarantu, su ma yanzu haka muna da 1,563 wanda yake su ma ana ba su wani tallafi na musamman na 45,500. Shi kuma yanzu haka an kashe wurin miliyan 70,335. To idan ana neman a ce ɗaya mace da take karatu ta sami kyakkyawan example na cewa lallai ilimin nan da take yi yana da kyau, ba za ka samu example da za a bada mai kyau ba illa a ce yau ga ƴar uwanta mace tana koyar da ita. To ta haka sai zama na shi ma an ƙara bunƙasa an faɗaɗa wannan. Akwai kuma yanzu haka da mu da Center for Girls Education da ABU Zaria, akwai ƴan mata guda 250 wanda yake su ma ana taimaka musu. Akwai Kathleen Heart Foundation wanda yake irin matan ma da suka fara karatu suka zo suka bari ya Allah ko dan aure ko kuma iyayensu da suke taimaka musu sun rasu, su ma an samu 100 daga cikinsu an dawo da su yanzu suna nan suna karatu sun ci gaba. Gwamnati tana tallafa musu kuma tana ci gaba da kyautata yanayin da suke karatu a makarantunsu. Duka abubuwan da ake yi babu siyasa a ciki. Wannan gwamnati ta fito ƙarala ta nuna ma jama'a cewa a kan harkan ilimi ba ta hada shi da siyasa, saboda haka duk abin da aka yi an yi ne akan cewa lallai an gano cewa dukkan al'umman da take da ilimi, ballantana a ce matan su suna da ilimi, zaka ga cewa tarbiyyar yara da yadda za su tafiyar da al'amuransu da tattalin arzikin na ƙasar ma gaba daya zai riɓanya ya fi yadda yake inda a ce ba wannan ilimi din da aka ba su.
To akwai wani lokaci ne da aka sa takamaimai na cin gajiyar wannan shiri, ma'ana akwai shekara ɗaya da ko biyu ko kuma har rayuwa ne?
Idan aka ce an lokacin da muka yi bayani mun ce an cire ne gaba ɗaya, ba mu ce mun cire shi ko so ɗaya ba ko so biyu, ɗaya daga cikin dabaru ne da aka fito da su. Dama can a cikin tsari na ilimi na ƙasa, daga aji ɗaya zuwa aji shida da kuma secondary na GSS, karaman secondary kenan, daga ɗaya zuwa uku dukkan masu karatu a wannan mataki, ya Allah mata ne ko maza ne, a kyauta suke yi. To kaga mu mun dora ne a inda gwamnatin ta ce a tsaya, gwamnatin tarayya. To wannan ya nuna wani dabaru ne da jihar Kaduna suka sa a gaba, har ganin cewa lallai matsalan nan da ake samu na cewa ɗaya mace ba ta son karatu ko in ta fara ba ta ƙarisawa, an cire shi a jihar Kaduna, saboda al'umma mu samu mai tarbiya, al'umma waɗanda yake kusan kowa da ake kamata a ce an ba su ilimi an ba su a wannan jihar namu.
To akwai wani shiri da aka yi ne domin ganin cewa an cike gurbin malaman da ba a da su cikakku, saboda akwai alamun cewa malaman da ake da su ba su kai ainihin yawan wanda za su ɗauki ɗawainiyar ɗaliban da kuke da su a cikin jihar ba?
Alhamdulillahi, kwanan nan mai girma gwamna ya ba da dama mun ɗauki 13,607, wato a matakin primary school kenan. Yanzu kuma da safan nan wanda yake zan ma nuna miki takardan, shi ma mun sake mishi rubutu wanda yake ma riga ya ba mu approval a ta baki, cewa za a ɗauki waɗannan ma'aikata a ɓangaren secondary school. To mun bi wannan
misali nawa?
Saboda mun tura mishi takarda, muna jira tukunna sai ya ba da umarnin me za a yi, amma lallai in Allah ya da koma wani namba ne ya bada, muna kyauta zaton dukkan darussan da ba mu da malamai a waɗannan makarantu za a same su nan ba da daya ba insha Allah.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa, hanyar ɓullewa. Mu nemi ilimi gwadabin ɗorewa, mu nemi ilimi alfarin kowa.
To sai kuma in ce buginta ita ma muna godiya da ta tattauna da kwamishinan ilimi na jihar Kaduna. To wanda mun ce dole kin san waka baki mai ita tafi daɗi
haka ne. Ai kuma ana samun ci gaba sosai musamman a fannin ilimin mata. Wani alƙaluma da nake karantawa na babban bankin duniya cewa tsakanin shekarar 2008 ne zuwa 2013 an sa samu karin daga kashi 70 zuwa kusan 90
na mata. Eh, kamar yanzu kenan a cikin masu sakoni akwai wanda yace sai ma an taso makaranta za ka
gane. Kaga sun fito. Yanzu kuma fa gane muhimmancin ilimin nan. Ilimin nan na da amfani sosai.
Musamman kuma kamar yanzu akwai commissioner mun nan magana da yayi shi magana da yayi na inda na heban tausayi da yace wallahi ba siyasa a ciki. Ba magana ce ta siyasa ba magana ce ta mizami mu ciyar da kawunan mu gaba.
Sosai sosai musamman yanda ake ta samun ci gaban Usman in ka la'akari da yanda aka ci gaban da ake samu a cikin duniya ko mu aka duba inda muke yanzu
ko
muna can baya kaman an kai wani lokaci na digital menene amma kai yanzu suna artificial intelligence
yawa magana ai kwakwalen
eh ana wani mutumi da masu aiki da waye mu kuma har yanzu muna analog
har yanzu zaka yi noma ka sa fatanya
Allah sa mu dace to yanzu muna tare da wanda zamu tattauna da shi game da tsarin karatun allo wanda tun farkon shirin mun ce wani malami ne kuma limami wanda yayi ilimin sa hada da wannan tsarin na karatun allo sannan kuma yayi na zamani
eh na zamani haka yake to kuma mun saba ya saba shigowa a wannan shirin ba bako bane assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumu assalam
barka da warhaka ta kwarana
barka da shigowa zauren yau da gobe
ya ayyuka
to alhamdulillah ya abokiyar ajin Maryam
take eh Maryam eh da Maryam ce eh
to alhamdulillah kuna
lafiya
alhamdulillah
Allah maka lafiya Allah ya sa an yi karbabbiya
da abin
gode ga makaranta kan gata nan muna ta yin ta anan to Malam Usman yawanci muna magana akan ilimin ƴaƴa mata to yanzu zamu tsallaka magana ilimin karatun allo muna son mu ji misali yanda mutane ke kallon abin a duniya da yanda duniya take kallon abin da yanda su kansu iyaye suke kallon abin da yanda su kansu yaran da ake kaiwa suke kallo Malam Usman da farko zaka iya gaya mana abin da ka sani ko kuma ya ratsa ta rayuwarka a cikin harkar karatun allo muji
bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Usman Ibrahim Musa babban limami masallacin Sultan Road da yake ungwar sarki a da yake ungwari ne ina godiya ga Allah da ya kawo ni cikin harkar farko abinda za mu tsokaci a kan shi shine wannan kalma da ake cewa almajirki wato ake ta larar aka mai da ta kalmar ta muhajirki ma'ana wanda kalmar tana daukan abu biyu ko wanda ya kaurace daga inda kike domin ne zai samu ilimi na addini wanda zai rayuwa da shi ko ko wanda yake kaurecewa zuwa ga aiki na haramu zuwa ga aiki mai kyau to mu a Hausa sai muka ɗauki wannan kalma ta almajiranci almuhajir sai muka maida ta kamar tabara ce duk waɗancan asali waɗanda suke sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ɗauki wannan kalma a matsayin a kaura ne daga wani gari a zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a yi karatu waɗannan sahabbai ba su zo su yi bara ba waɗannan sahabbai abin da ya kawo su su karanci ilimi suna nan a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su ilimi su koma ƙasar su su yi aiki da shi wasu su haddace alƙur'ani wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da duk abin da ya yi sannan su koma ƙasashensu wasu masu arziki ne ana kira wasu daga sahabu sita za ka ga tufafin su ba sun yage rigar su ta yage ba su da abinci amma annabi ya san da su yakan ce a kawo musu ba su tufafin bara wannan bambancin da ya samu da mu kenan a yanzu abinda ake kira wannan karatu na allo ko ko wannan karatu da aka yi a baya wanda yake mai kyau ne da kuma da kyakkyawan manufa su a Hausa Fulani muke yin sa musamman a wannan kasata mu ta Najeriya su kafin ta uba ya kai ƙarshe ya haddace alƙur'ani kuma ya iya rubuta shi sannan ma ya rubuta shi da nuna mutane shi ya rubuta alƙur'ani cikin lokacin duniya na kwance da yake karatu baya bara sai ta abinci abinda muka sani ranar alhamis zai tafi ɗankina malaye zai tafi ko zai ciyawa ko zai wani abu wanda zai samu abin da zai sai sabuwa da zai wanda kayan sa haka nan ranar juma'a ma amma ba shi wannan karatun bai zo a siffa ta ka je kana bara kuɗi ko kana bara wani abu ba da asalin cewa aka yi mutum ya zauna ya karatu ne gaban iyayen shi shi ne shari'a abin da ta tabbatar amma sai a wancan lokaci sai iyaye ke daukan ƴaƴan sura kaiwa domin su haddace alqur'ani ya rubuta shi su dawo sai kuma ake cin nasara to yanzu sai muka ci karo da zamani zamani ya zo sai a kawo yaro Kaduna ko Sokoto ko Kano sai ya zo ba karatun yake yi ba malamin da aka bashi ya karantar da shi ma ya watsar da shi asalin maran akwai zan baka misali yanzu kamar mu a Kaduna akwai inda yara ranar talata ba sa karatu wai suna zuwa ranar talata ranar kasuwa
kasuwa
ba su zuwa ranar talata ba a karatu
to kaman kasuwar kaman kasuwar da ake cewa ta talata ta kawo kenan misali kaman kawo na san kaman talata kasuwa ce irin wayannan kasuwa irin kaman kasuwar kawo da za a ci ran talata ranar kasuwa ce
kunji ake babu makaranta kuma za a dora ma yaro kan haraji ake sai ya kawo shi a wannan rana kuma in ya kawo malamin zai je kaiwa kaga wannan idan an yi da shi malamin ya dora ma yaron ba fa karatu zai mata ba a kara miki
aiyo
har idan ba karatu zai ba ya kamata ya koma ga dan mahaifin sa karatu ne don ya so ya kara ma mahaifin
sa to malam ina da tambaya
malam Usman ga dinda yake ina da tambaya amma ga Maryam bari ta fara tambaya
kamar yadda kace da tsari ne mai kyau shine ake bi a je a samu ilimi to amma yanzu suna ganin kaman wasu na da ra'ayin cewa kaman wani salo ne na watsi da nauyin da ya rayata akan iyaye sai su tura su tara yara da ba su iya ciyar da su ba su tura su je su ga ruwa da ba su ma wasu iyaye ma ba su bi su ga yaya ina yaya yanayin yaron ya kasance me zaka ce game da wannan
gaskiya ne bari ba su wani mutane guda mun tambaya yaro mun tambaye su mai yasa kuke bara kuka zo nan da kuka kamar jiya ko shekarun jiya aka kawo ku abinda suka nuna mana baban su ne zai yi aure sai ya kawo su su suke kwance sai ta amare ta kaga wannan wato baya son ya tsira kuɗi ya rene su ya muka tarbiyya
ba zai iya gina wani ɗakin ba gashi ba shi da ƙarfi
ko ba ka san ina so musulunci ba dan musulunci bai ce haka ba musulunci abin da yake kullukum ra'iyya ba ul ar-ra'iyya duka ne kuma kiyaye ne kuma Allah zai tambaye ku akan abin da ya ba ku kiyaye ina fata ku ta hima
bare kuwa to yanzu
abin kuma wadi ku kana Usman abin da muke so jama'a ta gani dukkan ne ina zariya na koro wata dokta dade ba ta ce ni da ba ta shawara ce ni biso yanzu ta zama babban likita kuma ta haddace alqur'ani
da
yafi wannan dan Allah
babu yauwa dama tambayar da nake son maka amma na san kila kana ji na tambayar da nake son maka na san kila lokaci ba zai bamu ba koda ka fara ansa zamu dasa mako mai zuwa malam Usman na san ka tun muna tasowa tunda ba yau na san ka ba na san cewa da karatun allo ka faru ya akai sai gashi muna har secondary daya da sauransu ina son mu ji wannan labarin daga bakin ka da yanda ka kai labari a guda biyu
na'am wato abin yana da dan tsoro akan da ni dai abin da ya fitar da ni ma karatun nan na allo ne kuma cikin ikon Allah sai ka tuni mun hanna zamani mun yi digiri akan sa saboda menene mun yi karatun Allah mun fi yin shi amma ba komai ba saboda malaman da suka rike mu a da malamai ne waɗanda suke son mu yi karatun kuma amma na yanzu ba haka bane kamar da na ba ku misali na yanzu to sai almajirai ta tara musu kuɗi da yaro ta waya a hannun shi dan shekara
Kallace-kallace.
Insha'Allah ina ne kuma za su samu labari dan Allah kuma za mu gaya musu ta hanyoyi da muka bi har muka ci nasara da yardar Allah.
To muna godiya
sosai malam huta ga lafiya.
Wato kin ji dai ko ince mun ji ta bakin malam Usman Ibrahim Musa limamin masallacin Sultan Road a Kaduna wanda kuma mako mai zuwan kamar yadda muka ce za mu dawo tare da shi saboda kin san da na gaba ake ganin zurfin ruwa.
Haka ne. Allah sa mu dace.
Amin yanzu kan za mu tattara ina mu yau Talata sai kuma gobe Laraba mu saki jiya da maganar siyasa da shugabanci na gara cikin shirin gobe. Yanzu a madadin
Maryam Bashir Bagaji,
sai Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da engineer mu Mr. Scape, ni kuma Usman Ahmad Kabara a Washington DC nake ce Hafizu, muna godiya da taya aiki. Sai Allah ya kai mu.
Mai ta sarrafin lamuran mu, Allah ka zama fagatan mu, na ni kokoke koken mu. Yau da gobe kariya mai icin kowa, makon a tashi sai ta isu kowa. Kudu da waiwai baya filwa, waƙar ga sai a ne fada da na atawa. Kaya abin ƙasa ta fi sallaitawa,
abin da an ka shuka ke jirgi.
An gaida ɗan adam sarkin.